أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تزامي زنغو نبيو أتشكين كراتوم منيو رانو فاركو زامو تشيغ بدا عند مكتايا بسم الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيقول المؤلف بالإجارة واركانها اربعه
نعم يتي واركانها اربعه ركننتا هدني كما يندا مكي كون سان ركني شيني وندا يكي جزء اما هي دوله سي دشي زا ابو زي واتو جزء ني وندا يكي دوله سي دشي حقيقهن ابو زي تبتا اذا بابو شي بابو wannan abun wato ba za a sami ijara ba sai an samu wayannan rukunai guda hudu haka ya kawo su guda hudu da yace wa arkanuha arba'a duk da yake hakikatan arkanuha khamsa rukunan ijara biyar ne bai fadi ta farkon ba saboda babu masail da yawa akai shine siga siga saboda dukkan wata mu'amala dole akwai inda ake kullata to siga kuma ita ce wanda ake kullata shine abin da shine a kullata da sigar ijara na karbi a samu me neman haya yace ka bani hayar gidanka shi kuma yace na baka hayar gidanka wannan shine siga din to amma kamar yadda muka karanta lokacin da muke ciniki kan cewar ibra abin lura a cikin wato abinda ake kulla mu'amala da shi shine maqsudi manufa ba lafazi ba lafazi in ba inda shari'a ta nuna kan cewa lafazi yana da muhimmanci ba ya aka ayyana shi ba shi da ba shine abin la'akari da shi ba abin la'akari da shi al-maqsud shine ma malamai suke fadan ka'ida al-ibratu bil ma'ani la bil mabani abin izina da shi shine manufa da ma'ana ba abin da yake zahirin abin da aka gina magana akai ba akwai inda yake lafazi yake da muhimmanci ko da ma'ana ɗaya ne kunga kamar waɗansu sune ma Sheikh al-Islam Raddi da wannan abin nan da suke kawo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayin da yake karfafa wannan ka'ida cewa shari'a ta lura duk in ka bi shari'a abin da take duba da shi manufa ba wai shine lafazin da aka faɗa ba to sai suke masa iradin cewa to Allah madaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum ha inda yake cewa walakin alima Allahu annakum satadhkuruhunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ce idan mutun kana son mace da take cikin idda zaka iya gaya mata magana ba za ka fito kiri-kiri ka ce ina neman ki da aure ba amma za ka iya faɗan magana da za ta gane manufarka amma da lafazi wanda ba na sarihin khutba ba to sai suka ce masa to ai gashi in ka ce ba a la'akari da lafuzza nan gashi an yi la'akari da lafuzza da shi wanda yake son aurenta da ya faɗa da lafazi da shi wanda yake son aurenta bai faɗa da lafazi ba dukkaninsu maqsudinsu ɗaya ko? Shi wanda yace da Allah kada ki kubce mun kanki kada ki bari ki kubce mu ko kuma kamarki wanda duk ya same ki ya ji dadi kaga dai bai ce yana son ta ba bai ce ya nemi aurenta ba amma ta fahimci maqsudin sa to idan da ibra abin izina da shine maqsudi kawai to haga da za a ce ba a damu ba kowane lafazi ma ka fada amma sai Allah yace la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa kaga nan lafazi ya da muhimmanci sai mu ce wannan haka ne wannan istisna'i ne na ka'idar cewa abin izina da shi ma'ana sai inda shari'a ta sanya lafazi ya zamanto ayyananne to sai a tsaya akan lafazin kamar wajen jirwaye da kamar wanka wajen neman aure an ce dole lafazin jirwaye da kamar wanka za a faɗa to sai a faɗe shi duk da yake maqsudin ɗaya ne ko da jirwaye da kamar wanka aka faɗa ko da sarihi aka faɗa maqsudi dai ana neman aure din to amma kada a faɗe shi balo-balo kamar yadda Allah ya faɗa to a cikin wannan sura sai a istitna'inta to haka dalika kamar yadda muka faɗa a babin mu'ata dukkan abin da yake nuna sayar da manfa'a ne, mubadala, canjin manfa'a ne, abu ne wanda yake na hidima wanda ake biya a kanta, za a ba shi hukuncin ijara, ko da ba a faɗe shi da lafazin ijara ba. Kai hatta shine a dusuki a cikin tafsir yake cewa wato hatta wanda za a sa shi ya je aiki, idan bisa al'ada irin wannan mutumin da ya aikin za a biya shi, to ujra ijara ce, ko ba faɗe ta ba, ko ba faɗe ta ba. Shi yasa kaga inda akwai wannan fahimtar, masu cinikin POS din nan ba za su sami iskal ba. Idan mutum ya zo yana nema da katinsa, yace dan Allah wani naga kana da wannan injin gurzawa, gurza min ka fito min da kuɗi maimakon in je in bi wannan layi, sai ka gurza masa ya fito maka, yace to nawa zaka bani, yace dan ka gurza min sai in baka. To ai kaga bisa al'ada an san cewa duk wanda ya maka irin wannan hidima ai zai buƙaci, zai dauka, ba sadaka yayi ba, ya dauko wannan abin shi ma biyan sa ake yi, yana tsammanin zaka biya shi wani abu. To kaga wannan duk da yake ba a yi ta da lafazin ijara ba, ta zama to ijara. Saboda haka abin duba kun ga anan ma'ana ake dubawa. Saboda haka idan wanda duk yake yayi wata mu'amala ta hidima wanda kuma bisa al'ada an san cewa irin wannan mutumin da irin wannan hidima za a biya, to wannan ta zama to ijara. Akwai wanda yake zai yi hidima, yana yin hidima an san kan cewa ba zai nemi lada ba. Kamar alal misali, kaje wajen wani basaraki, kace da Allah kana so a yi magana dan a nema maka aiki. Yasa aka rubuta takarda, aka je aka baka ka je. Ai kaga wannan ba za ka ce to nawa zan biya ba. In ka zo kace masa nawa zan biya, shi kansa ma kai kanka ka zage shi ne da haka. To kaga yayi maka wannan hidimar, amma ka san kamarsa ba zai yi ne dan a biya shi ba, to nan ba za ta zama to ijara ba. To a nan wajen ana ba ma al'ada hukuncinta, al'ada muhakkama, ana ba ta hukuncinta. To wannan abin da ya danganci siga kenan, bai ambace ta ba la'alla saboda ganin kan cewa babu masail masu yawa a ciki, amma tana daga cikin arkan, domin idan ba a yi ijarar da al-ijabu wal qabul ba, a ce na haya ko kuma na baka, ko abin da zai yi nuni gare su, idan aka kasa furci da shi, to ba ta zama to ijara ba. Saboda haka dole ya zama to kan cewar a yi ta da lafazin kulla ijara, ko a yi ta da abin da ishara da take nuna haka, ko a rubuce. Kuma za ku iya yin ittifaƙin yin ijara kafin a yi ta, kafin lokacin ta ya zo, sannan idan lokacin ya zo sai a kulla a yarjejeniyar, amma a faɗi ga sharuɗin gabaki ɗaya. Kamar alal misali, ka zo ka ce ka ga mutum yana gina gida, ka ce ni kuwa an gama ginin gidan nan, ina so in karɓe shi haya, sai ku zo ku shirya ittifaƙi cewa to in ka tashi karɓar sa haya na shekara nawa za ka yi, ya ce ga shekara goma, nawa za ka biya? Zan biya na shekara biyu a lokacin da muka yi yarjejeniyar, sauran kuma duk shekara in ka biya. To za ka iya cewa a lokacin nan na yadda na shekara biyun farko ga abin da za ka bani, amma bayan nan zai canza, in lokacin ya zo sai mu ittifaƙi a kansa. A memorandum of understanding shi ne wanda yawanci a tsarin da suke na bankunan musulunci sukan ce master ijara agreement, wanda za a faɗi sharuɗin kowanne daga cikin masu ƙulla yarjejeniyar. Sannan idan aka zo biyan kuɗin aka ƙulla a lokacin nan sai a sa hannu a yi ijabu wal qabul ɗin, ko kuma a ce a lokacin za ta iya yiwuwa ma kan cewar ijara agreements ne daban-daban, a ce kowanne nasa idan ya zo kawai abu kaza da zami, in na turo maka takardar email tare da signature ta akan takardarka ta offer wadda ga ta an yi drafting, a lokacin in ka sa hannu na turo maka, to a lokacin ne muka ƙulla alƙawarin yarjejeniyar, babu laifi. Kuma wannan ba za a ce masa al-bay'ul mu'allaq ba, wato ciniki ana rataya shi, ai ba a rataya ciniki, ka ce zan saya to ni kuma zan sayar maka, wannan ba ciniki ba ne. Al-bay'ul mu'allaq bai inganta ba, amma ijara zaka iya rataya ta da abin da yake fil mustaqbal ba zai zaman to kan cewar an bata shi kamar yadda ake bata ciniki wannan an bata ciniki ba wannan daya daga cikin suwar da ijara ta sha bamban da ciniki kan cewa ana jingin data ya zuwa ga wato nan gaba ba kuma ta'aliqin ijara bane bal abinda suke kira abinda wato yarjejeniya ce wadda tanfizin ta yana zuwa lokacin da aka yi al-ijab wal qabul to wannan shine yake da alaka da asiga na'am
an ga sa wannan ko abin da sai mun yi cikin cikin ne ba saboda maraki da yake cewa ar-ruknu juz'uz zati shartu kharaj
wa shartu kharaj na'am
yatni daliluha
fil muntahab fil muntahaj na'am
anan asiga din da sai cikin kamar ya kumata matsayin da na ruku
amma a cikin ciniki yasa ta cikin a cikin arkan asira kuma al-jumhur suna sanya siga adatan cikin asiga suna sanya ta adatan cikin arkan ina juz'ul mahiyya ce in babu siga ai babu ita juz'in zati ne idan babu sigar koda ka samu ta aqidan in ba su yi alƙawari akan komai ba ai baka samu haƙiƙan ba ka samu mai haya ka samu wanda zai karba haya ka samu abin da za a yi haya ka samu kudin haya amma ba su ce komai kawai sun zauna suna kallon juna an sami ijara dole sai an samu abin da zai rabu su abin da zai daure su da juna shine al-ijab wal qabul bal su hanafiya ma shine kadai rukuni sauran duk shurut ne a wajen hanafiya rukunin ijara ɗaya ne shine kawai al-ijab wal qabul sauran abubuwa duk shurut ɗaya ne shi yasa suke shi yasa koyaya ta karkace za su iya gyara ta su miƙar da ita ba sa bata ta kamar yadda zamu gani a cikin masail din wajen fashul ijara na'am
al-awwal
na farko
al-musta'jir
al-musta'il mai nema sin din nan sinu talab ce wato mai neman haya wanda idan ga manfa'a ce shine wanda yake buƙatar manfa'ar kamar wanda yake neman hayar gida wanda yake neman hayar gida zai kuma iya zaman mai neman manfa'ar al'adami kamar wanda yake nema ya dauki wanda zai masa aiki wanda zai masa dinki ko wanda yake neman ya dauki wanda zai masa gadina ko wanda yake zuwa ya ga likita ya dauki hayar likita ko ya dauki hayar lawya duk wannan shine al-musta'jir na'am
al-thani
na biyu
al-ajir
wanda aka dauka aiki wannan duk yana magana ijaratul adami ne bai kawo batun kira ba saboda haka zamu tsayar da misalan mu akan su inda malikiya suka bambanta tunda zai zo wajen batun al-kira al-ajir wanda aka dauka aiki sawa'un aiki ne wanda yake za a yi shi muqayyadi da lokaci ko kuma muqayyadi da aiki kamar yadda muka ce nau'i biyu ne na ijaratul adami na'am
wa yushtaratu fihima ma yushtaratu fil mutabai'ain
ana shartanta akan su biyu da shi al musta'jir da shi al ajir abinda ake shartantawa a cikin al mutabai'ain masu yin ciniki su biyu menene sharadin al mutabai'ain me sharadin mai kulla ciniki masu kulla ciniki me sai al ba'i' wal mushtari da muka karanta wa zai tunatar da mu na'am al bulugh
wal
aql wal ikhtiyar inda ba ku ce ma at tamyiz ya isa at tamyiz mumkin wal ikhtiyar din ya zaman to yana mumayyizi ne domin in kuka ce al bulugh za ku bata cinikin yaro kuma cinikin yaro batacce ne me muka ce akan cinikin yaro idan yaro ya je ya ciniki waqifun ala tanfizi walihi ana tsayar da shi sai idan waliyin sa ya yadda ya zartar da shi wato izinin wali sharadin luzum ne sharadin lizimtar ciniki ne amma sharadin siha at-tamyiz in yayi cinikin ingantacce ne amma ba za a zartar da shi ba sai waliyin sa ya yadda to haka da wajen ijara saboda ke idan yaro ya je ya shiga cikin akadin ijara aka je aka dauke shi aiki to akadin yayi amma ya tsaya akan zartarwar waliyinsa, waliyinsa zai iya cewa bai yadda ba. Yarinya an dauke ta za ta yi aikin aikatau a gida ga abinda aka ce za a rinka bata. Daga baya uba ya ji labari ya ce bai yadda ba, shi yasa makaranta za ta yi, sai a bata. Ko kuma ya ce abinda ake bata bai isa ba, ko ya sanya wani sharadi, to wannan dole yana da haƙƙin annaba. Amma as-safihi, wato wanda yake safihi a dolo kenan, wanda yake a hankalinsa akwai dan tabuwar hankali tare da shi, wato ma'ana baya tasarrufi irin tasarrufin masu cikakken hankali, shine as-safihi. Wanda shi ma yana buƙatar ya zama to ƙarƙashin waliyi, yana buƙatar ya zama to ƙarƙashin waliyi, to shi ma ana tsayar da tasarrufinsa na ijara akan izinin waliyinsa. Amma akwai bambanci tsakaninsa da yaro. Idan shi ne ya bayar da kansa haya aka ɗauke shi aiki, to idan waliyinsa zai duba ya gani, idan akwai muhaba, al-muhaba shi ne ya yi wato a sauki da ya fita daga cikin al'adar yanda ake ɗaukan aiki irin wannan, kamar ya ce zai je ya rinka yi ma wani aikin gadina a naira 1000 a wata, abinda yake bisa al'ada naira 10,000 ake alal misali ake ba, ya ce to shi zai a naira 1000. To haka wannan a bayyane ya yi ne, zai ce a in aka ce dan me za ka yi haka, ya ce ha ba wannan da kullun yana gaisawa da ni, yana gaishe ni, ya yi mutum da ni, wato ya yi abin ya kyautata a cikin abin da yake babinsa, babin mu'awada ne, babin cinikayya ne. To idan a cikin idan akwai al-muhaba irin wannan, to waliyinsa zai iya cewa sai idan akwai muhaba waliyinsa zai iya cewa bai yadda ba. Amma idan babu muhabati ya nuna kan cewa waliyinsa ba shi da zabi, dole zai zartar da shi. Idan ya je an dauke shi aiki a inda aka saba daukan aiki, ko da izininsa ko ba izininsa, wannan akadi yayi kuma ya zama to lazim, an samu sharadin siha, an samu sharadin luzum. Amma idan dukiyarsa ce ya bayar da ita haya, to wannan dole sai waliyin ya duba ya gani, sawa'un akwai muhaba ko ba muhaba, sai ya duba ya gani, ya cancanta ai ko bai cancanta ai ba. In bai yadda ba, wannan akadi zai zama to batacci. To me bambanci tsakanin as-safi da yaro a wajen wannan? Shi yaro idan ya bayar da kansa haya, ko ya bayar da abin da ya mallaka haya, waliyinsa yana da haƙƙin ya duba a kai, kuma ba zai wannan mu'amala ba za ta lizimta ba sai da izinin waliyi. Amma wajen safihi ana bambancewa tsakanin ya bayar da kansa aiki, to shi waliyi zai iya warwarewa idan akwai muhabati. Amma wajen bayar da kayansa haya, to shi mutlakan ko da muhabati ko babu muhabati, sai da izinin waliyi zai lizimta. Me bambanci tsakanin biyu? Kun fahimci tambayar ta? Akwai bambanci ko ba bambanci? To na'am, Imam Balarabe.
Wannan bambanci shi ne na farko, kamar wanda yake akwai irin zaɓi mai wayewa a ciki, shi kuwa na yi kamar ƙarfinsa ne, yana fahimta da ƙarfinsa ne, wanda yake tun da ƙarfinsa ne shi zai yi mai shi zai wahala, wanda shi da kamar wani rashi da tafi da aka. Amma wancan kowa na amfani ne da hikima da wayo, duk da kamar zaɓi masa wayo a nan gefe wajen da yake.
To yaro ma ba za a yi masa wayo ba? Wato bambanci shi ne cewa shi as-safi wilayar waliyi akan dukiyarsa ne, ba akan kansa ba. Shi kwa yaro wilayar waliyi akan kansa ne da kuma akan dukiyarsa, don haka dole sai da izininsa duk wata mu'amala da yi za ta zama totalizin ci yaro. Amma shi safihi wilayar da yake da ita akan dukiyar safihi ce, saboda haka akan dukiyar safihi duk wani abu da zai yi ba za ta tabbata ba sai da izininsa. Amma wilaya ala nafs, wannan wilayarsa ba ta kai ya zuwa ga wilaya ala nafs ba, ba akan kansa take ba, tana akan dukiyarsa ne. Wannan shine bambanci tsakanin biyu. Na'am.
Wali kurahu an yu'ajira al-muslimu nafsahu min kafir.
Makruhi ne, ana ki musulmi ya bayar da kansa haya na kodago, min kafir, daga wajen kafiri. wato musulmi ya zamanto mai aiki karkashin kafiri, wannan yukrahu makruhi ne. Wannan mas'alar tana da suwar. Abin da yasa ya kawo ta, saboda shari'i ne na almutabai'ain. Mun yi magana akan lokacin da muke almutaqidain, lokacin da muke magana buyo, mun ce musulunci ba shari'i bane wajen kulla mu'amalar ciniki sai a hali waɗanda suke ayyananne. A wanne ne muka ce dole musulunci shari'i ne? Lokacin ciniki. Yaushe ne ake sharɗanta musulunci yayin da mutum zai kulla ciniki a ce dole sai da musulmi, sai da musulunci? Mun faɗa wajen cinikin al-mushaf, ko wajen sayar da mushaf, cewa sharaɗi ne in zaka sayar da alqur'ani sai ga musulmi zaka sayar da shi. Mushaf kenan. Amma ban alqur'ani a lokacin muke magana alqur'ani mai fassara, babu laifi za a iya sayar da wanda ba kafi ba musulmi ba, ko a bashi kyauta. Amma al-mushaf saboda la yamassuhu illa al-mutahharun, Allah ya massa alqur'ana illa tahir, sai wanda yake musulmi za a iya mallakar da al-mushaf gare shi. To wajen wannan matsala za ta zo mana wajen ijara. Shin musulunci sharadi ne wajen kulla mu'amalar ijara? To shine nan ya kawo sura wadda take, idan al-musta'jir, wanda yake daukar haya, kafiri ne. Al-ajir, wanda ake dauka haya, musulmi ne. Mai hukuncin wannan shine yace yakrahu makruhi ne. To shi ne ce wannan akwai suwar. Sura ta farko shine musulmi yayi aiki ga kafiri, aiki wanda yake a sifarsa ta wanda ake ce ma al-ajir al-mushtarak, wato ya mayar da kansa, ya kafa kansa ga wannan hidimar. Kamar alal misali makanike ne, ya bude workshop na makanikanci, ko tailor ne, ya bude workshop na harkar tailor, ko gardener ne, ya bude kamfani na yin gardener, zai rinka zuwa gidajen mutane ya nemi su aikin gardener. To kaga wannan zai ma musulmi da ba musulmi ba. To wannan kusan babu sabani cikin tsakanin malamai kan cewar wannan aikin, in dai wanda ya kafa kansa ga yin aiki wanda yake na halal ne, yanayi ma kowa, ba karkashin bai zamanto a dan kodago karkashin wani mutum ayyanan ne ba, zai iya ma kowa aiki, wannan kuma mutum ya biya shi. To wannan la khilaf kan cewa zaka iya, musulmi zai iya ma kafiri. Na biyu ya zamanto al-ajirul khas, wanda yake dan kodago ne keɓantacce. To shi kuma nau'i biyu ne. Akwai wanda yake keɓantacce, yana yi ma ya shiga cikin yarjejeniyar yi ma wani mutum hidima muayyana, kamar tailor ne, ya karbi kayan wani mutum ya ce zai dinka masa, ko kuma direba ne, ya dauki wani mutum wanda yake zai kai shi zai masa hidimar kai shi zuwa ga wani waje. To shi wannan ana duba aikin, idan aikin halal ne a cikin shari'a, to zai iya masa. Kamar alal misali likita ya yi treating din kafiri, ko kuma direba ya dauki wanda ba musulmi ba ya kai shi Lagos. Amma idan aikin wanda yake bai halatta ba, ko kuma aikin ya kunshi karfafa, ya kunshi wato abinda yake karfafa addinin wanda ba musulmi ba, ko kuma cutarwa ga addinin musulunci, to nan ba zai yi ba. Shine kamar ya ce ya dauke shi haya ya kai shi church. Kamar irin yanzu mushkilar yan adidai ta sau kenan. Ranar Lahadi su ga mutane sun yi shiri za su tafi Sabon Gari church, kana ganin su ana cewa Sabon Gari kasan church za su je. To kamar irin wannan, to wannan ita akwai wannan matsalar. Ko kuma ya ce zai dauki gidansa haya, ko da yake mun ce zamu kyale kira anan, zamu dawo ya zuwa ga wannan mu tsaya akan al-ijara din kamar yadda malikiya suka tafi akai. Ko kuma ya ce ya dauke shi aiki, zai rinka masa bindigogi, kuma shi watakila wanda yake mai gabani da musulmi, kamar irin waɗansu arna da suke karkashe musulmi a ƙasar mu, ya zamanto cewar suna da yaje ya dauke su dauki musulmi aiki injiniya ne, chemical engineer ne, wanda zai rinka hada musu albarushi. To kaga nan zai musu aiki wanda yake akwai cutarwa ga musulunci da musulmi. To a cikin wannan hali, to wannan mu'azzamin malamai suka haramta shi, illa al-Imam Abu Hanifa yace idan dai aikin bai tabbata ba kan cewar a ainin sa zai yi amfani da wannan aiki ne don ya cutar da musulmi, to babu laifi zai iya masa, don haka su ba su damu ba kan cewar zaka iya daukan wanda ba musulmi ba ka kai shi a coci da sauransu. Wanda yake jumhurin malamai musamman al-Malikiyya wa Shafi'iyya wal Hanabila ba su yadda da wannan ba. Sura ta ƙarshe shine musulmi ya zamanto yana aiki karkashin kafiri a matsayin dan kodago karkashin sa, wanda aiki yake am agreed kamar yaron gida, kamar mai gadi, yanda dai yanzu dai ake koyaushe a wasan kwaikwayon Nigeria na wanda ba musulmi ban za a turo musulmi sai a nuno shi malam shine mai gadi, malam ba abin da ya sani sai dai ya zama mai gadi. To irin wannan, to shi wannan mai hukuncin sa, to shine wannan akan wannan Ibn Juzay ya magana akai akan wannan mas'alar ne kawai, mutun ya mayar da kansa mai aiki karkashin kafiri, hadimi karkashin kafiri a gidan kafiri, hadimi khas wanda zai rinka hidimta masa. Shi yasa Malik yace a cikin mudawwana ina kin wannan yace lil madalla, dan saboda wulakanta kai ne. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-islamu ya'lu wala yu'la alayhi, musulunci yana daukaka ba daukaka a kansa. To amma wannan a halin yadda daular musulunci take kenan a farko, dan a halin daular musulunci an sanya kima ga musulmi inda zai zamanto sai dai su zamanto su ne madaukaka, duk abin da ya tabbatar musu da daukaka akai. To amma yanzu mu abin da yake tabbatar da daukaka mun watsar da shi shine ilimi, mun watsar da shi, tunda bamu da ilimi aka mayar da mu sai dai mu zamanto karkashin masu ilimi din. Saboda haka sai ka ga musulmi ana yawo, mutane suna yawo da digirori iri-iri, sun tattara digirori suna neman aiki, ko kuma kana yawo da S certificate ko diploma din nan, kamar inji Sheikh Malam Abdullahi Usman ya ce diploma wai diploma, ko diploma din nan babu ita. To saboda haka ta yaya za a yi kuwa ka zamanto ba za ka zamanto karkashin su ba, ta yaya ba za ka zamanto karkashin su ba, in kuma saboda halin larura sai zamanto kan cewa irin waɗannan abubuwan ne da dole in aka duba wada'i sai a ba mu larura hukuncenta. To shi yasa Imam al-Bukhari ya kulla babi na kan cewar babin halacci shin musulmi zai yi aiki ga mushriki, sai ya kawo hadisin Khabbab ibn al-Arad da Uthman ibn Abi al-As da ya dauke shi aiki ya masa takobi, ya masa takobinsa. Bukhari da wannan ya istidlali da kan cewar musulmi zai iya, in ya zamanto kan cewa bisa halin larura ne, zai iya aiki karkashin kafiri. Idan ma wannan surar da Malik suka ce suka karhanta ba haramtawa suka yi ba, sun ce makruhi ne, shi ma min ajilil madalla. To amma duk abinda aka hana shi saboda kaskanci, in halin larura ya zo sai a halatta shi. Yanzu ba za ka ce musulmi da suke aiki a gidajen kafirai duk da yake akwai kaskanci din a gare su, ka ce kada ku yi ba, na samu aiki, na samu abinda za su ci, musamman yanzu yadda talaucin nan ya zamanto talauci a kasashen talaucin Nigeria, kamar yanzu yadda ake faɗa kan cewa Nigeria yanzu adadin talakawan da ke ciki ya fi adadin talakawan da ke China da India, da duk yawan China da duk yawan India. Kuma in ana maganar talakawa da talauci din, ana maganar arewaci ne, tunda nisbar waɗanda suke ba su da shi a Lagos bai fi 20 cikin 100 ba, amma a nan arewacin Najeriya irin Kano wajen 78, irin su Zamfara ko ya kai wajen 80 da wajen kusan 8 ba haka la. Saboda haka a cikin irin wannan hali, waɗanda suke da ikon su ɗauki hayar su ne suke da waɗanda ba musulmi ba ne, don su ne suke da kuɗin. wanda kuma za a dauke su kodagon sune wanda suke cikin talauci. To irin wannan kuma alhajjatul amma, haja wacce take ta gama al'umma gabaki daya, ana bata matsayin ad-darura. To wannan shine tafsilin dauka a musulmi ya aiki a karkashin kafiri. To wannan hukuncin zai hau akan hatta idan kafirin ya zamanto ba mutum bane amma shakhsiya ce i'tibariya, corporate body ne kamar company, domin ita kanta a company ana bashi hukuncin mutum tunda yana da ikon, yana da zimma, zai iya daukan bashi, za a iya kai shi kara, zai iya mallaka, zai iya batarwa. Saboda haka company wanda yake ba na musulmi ba shi ma zai dauki wannan hukuncin. Idan wajen zai zamanto waje ne da mutum musulmi zai wulakanta kansa to sai ya zamanto makruhi. In ko waje ne wanda yake zai aiki wanda yake haramun kamar kamfanin giya, to wannan sai ya zamanto bai halatta ba. Ko kuma waje ne wanda yake akwai cutarwa ga musulmi kamar aiki a kamfanin da ake yin makamai na irin na kare dangi din nan, to wannan ma musulmi ba zai shiga ba. Shi yasa ma fatoyin lijan na shari'a akan mu'amalar bankunan musulunci da sauran kamfanuka shine kamfanin da yake mu'amala wajen wato yin sana'anta makamai irin masu cutarwa, masu kare dangi din nan, a kamfanukan musulunci, bankunan musulunci ba za su ga mu'amala tare da su ba. Saboda me? Saboda abu ne wanda yake a cikin sa akwai cutarwa ga musulmi. Dan karshe irin wayannan makamai su ake kaiwa, ake karkashe musulmi da su. To wannan shine abin da yake da alaka da al-muta'aqidin. Na'am, Malam Ibrahim. Dan
mutumin da yake aiki a gidan wannan makamai ba da yake involve ba ko sabbin shi kayan mai ko da fa wasa alade. Zai sai a karaha.
Ha ina. Ai abin da yake lil madalla, wannan zai koma cikin wadancan ce na farko kan cewa idan aikin da zaka yi masa ya kunshi abu wanda yake haramu, wanda yake musulmi ba zai yi ba. To nan wa zaka yi masa ba kamar yadda ba zaka yi ma musulmi ba, ba zaka yi ma kafiri ba. La Allah, wata kila wani zai ce to ai wannan tunda ba musulmi bane, a cikin musulmi an halatta masa shan giya, tunda an halatta masa yayi ta koda yana cikin kaskarkashin hukuncin musulunci. To da aka halatta masa yayi sa, kai ba ga halatta maka ka bashi ba, ba halatta maka ka bashi ba. Bal kamar yadda Imam Ahmad yake faɗa nassin sa, idan mutun yayi to kuma wannan ku duba fiqihun Imam Ahmad, sai ya ce za a lizimta ma wanda ya wannan aikin sai ya biya shi. Ka yayi aikin dauka yi masa dakon giya, to sai a lizimta mashi sai ya biya shi. Sannan shi musulmin idan ya karba a lizimta masa ya fitar da shi sadaka. Kar a hada masa tsakanin ya ci bulis sannan kuma bai fitar da kudin sa ba, dan saboda musulmi ne. In haka ne kullun sai ya rinka neman musulmi ya zo yayi masa, ai zai samu musulmin da zai yi. In an je sai a ce to kai abinda ka aikata haramun ne, wannan akadi da kai batacce ne, batil, saboda ka tafi baka da kokobo. Sai a lizimta masa sai ya biya. Amma in ya biya kuma sai a koma kan musulmin, to kai wannan dukiyar da aka baka bata haranta ka rike ta, bata biya ta haranta ka rike ta ba, fitar da ita sadaka.
Kuma za a kira shi ya aiki, to ka san yadda kamfanin duka ya suke kusan bawai da ba musulmi ba, su kamfanin duka suke motsi, kuma ya san cewa ana yin wasu abubuwa waɗanda shirya wata da su. To yaya zai yi da kansa? Misali ka ɗauki kamfanin da suke yin abubuwan sha, wani ɓangare nasu yana yin wani abu wanda yake bai halatta a sha, wani ɓangare yana abin da ya halatta a sha, shi kuma aikin su ke nan wanda kuma ta nan yake cin abu. Kila sai ya zauna ya maka designing din factory, ya maka electrical box irin waɗannan, to larura su kafi a ce za su iya ayyuka irin waɗannan factories din, ko kuma sai ya su bayyaze.
Idan dai aikin nasu zai zamanto ya haɗa halal da haram ne, in zai zamanto kan cewa ya hada halal da haram abu ɗaya ne za su yi, wanda yake za a yi halal da shi za a yi haram da shi, to wannan ba zai yi ba, saboda gallabar da rinjaye da janibin al-habar. Ma'ana haitukum anhu fajtanibu, idan suka hadu janibin, usually a cikin shari'a idan janibin hani da janibin umarni suka hadu ana rinjaye da janibin hani, saboda a zauna lafiya da Allah a cikin irin wannan. Saboda haka ba za a halatta irin wannan ba sai da larura. Alal misali idan ta zamanto kan cewar ammal haram, haram din ya game ko ina, babu wani abu da zai yi na wani aiki in ba wannan ba. Na'am. Alaikum salam.
Kuma wannan da aka dauka, to shi ta dauke
Na'am.
Gwamnati ta ɓata tutar. Amma state ne wanda majority ba
musulmi
ne. Da aka ɗauko musulmi lawyer a state ta ɗauke shi a kan zai kare musu haƙƙinsu a kan tutar.
akan wato a gwamnati ta kwace akan yaje nema musu a dawo musu da kudin su ai wannan taimako ne akan abin da yake banci addinin su ba zai yi ba musulmi ba zai yi mujadala a gare su akan batil ba akan mallakar wannan abin duk da yake ya halatta su mallaki gidan bauta a bisa tunda zaman amana ake ya halatta su mallaki gidan bautar su kuma shari'a ta tsare musu gidan bautar su amma su je su tsare ma kansu ba musulmi ya je ya tsare musu ba tunda musulmi in yayi abinda zai yi musu na taimaka musu akan tsayar da alamomin addinin su to wannan yana daga cikin karfafa munkari a wajen wanda abu ne wanda yake munkari ne a wajen musulmi saboda haka ba zai taimaka musu a cikin wannan ba na'am
gwamna
a gari ko da gina masallati
ba
ruwan gwamnati da gina masallati musamman idan ya zama tokan cewa gwamnatoci ne gama gwamnatin tarayya shi yasa ai gwamnatin tarayya ma ba ta yi a gwamnatin tarayya ba sai amma state suna yi tunda state suna duba da yanzu kamar mu state din arewa suna gina masallatai state din kudu suna gina church kuma state din kudu din sukan taimaka ma musulmi wajen church kamar river state kwanaki sun taimaka ma musulmi su gina masallaci amma abin nan shugaba wanda yake musulmi ba zai amfani da kudin musulmi ya ce zai gina church ba sai dai su ya ba su dama su gina church da kansu idan yayi haka zai zama tokan cewa yayi ya taimaka a cikin al-ithmi wal-udwan wala ta'awunu ala al-ithmi wal-udwan alaikum salam eh to wala ya danganta da shurud in ka tsaya ka duba cewa shurud din da aka yi tsakanin sayyidina Umar da nasaran Sham a cikin shurut din kan cewar daga cikin sharuɗin ba za su gina sabuwar church ba sai dai churchuna da suke da su za a tsare musu shi wannan a cikin halin shurut ne wanda suke na siyasa aka yi su ya danganta da irin sharuɗin da aka yi a cikin halin zaman musulmi da wanda ba musulmi ba idan a cikin sharuɗin yanzu kaga kamar lokacin da turawa suka zo nan kasar lokacin su da aka yi wannan abin da ake ce ma siyasa lokacin sarkin Kano Abbas anan wannan siyasa din shine yarjejeniyar kan cewar turawa nasara ba za su shiga cikin harkar addinin musulmi ba daga cikin sharuɗin ba za su yi coci a cikin badala ba in za su yi coci su je can da sabon gari da brigade su je su yi a can aka ba su wannan damar to kaga irin wannan musalaha ce wadda take aka yi ta a bisa siyasa to idan bisa wannan sharadin ne babu laifi in aka yi idan abu ne wanda yake zai tabbatar da maslaha saboda wayannan addinin musulunci bai dauki cewar musulmi za su yi rayuwa su kadai babu kafirai ba ba taba suranta cewa za a samu irin wannan ba bal an yi suranta kan cewar za a zauna ne tare da wanda ba musulmi ba in ma zaman zimma wa in ma zaman amana zaman zimma shine suna karkashin mulkin musulunci zaman amana kuma zaman yarjejeniya wanda ba lalle ya zamanto kan cewar musulmi sune a sama ba sun zamanto almusta'amanun an ba su aminci ko kuma almu'ahadun an yi mu'ahada an yi alƙawarin zamantakewa tare wanda shine kamar halin da musulmi suka zamanto lokacin da suke a Andalus bayan an kori wanda aka kora da sauran aka zauna aka yi mu'ahada da su suka zauna a bisa wannan alƙawarin zamantakewa to idan bisa wannan mu'ahada ne da aka yi abinda zai tabbatar da musulmi ya tsare nasu kuma su ma ya tsare nasu babu laifi amma yanzu kaga kamar irin a cikin Jaziratul Arab wanda maksudin addinin musulunci shine a tsarkake wannan jaziratul arab din arabian peninsula daga bayyana wani addini ha annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada addini biyu su zamanto sun wanzu a cikin jaziratul arab to kaga wannan maksudi shine kar a bada damar a tsayar da alamar wani addini ba addinin musulunci ba kamar yanzu zaka je vatican kace zaka gina masallaci za su kyale ka gina masallaci a rome amma a vatican wanda yake state ce za su taba kyalewa kace zaka gina masallaci a vatican so ba za su yadda ba to dan haka akwai daga cikin shurutun waɗanda suke a shari'a ta sanya musu red line ba za a ketare ba akwai kuma saura wanda suke zai zamanto za a duba akan masalih ne maslahar zamantakewa abinda duk maslaha ta hukunta a cikin irin wannan shine wato ba a fatawa akan su sai waɗanda suke sun hada a ilimin sanin duniya da kuma sanin addini din saboda haka dole abu ne wanda yake siyasa za ta shiga ciki tunda za a auna masalih na al'umma da mafasid na man balaru shine sai mu kiyasin sa akan wannan maganar Imam Ahmad yaje ya karba ya sadaka da shi dan da ya ciniki ne wanda yake musulmi ba zai samsara akai ba ba zai dillanci akai ba kamar yanda ba zai sayar musu da fili da zasu gina church ba a bisa kaulin Malik da Ahmad ba zai sayar musu da fili da zasu gina church ba ba zai yi dillanci akan sayar da filin ba saboda haka abinda za a biya shi bai halatta a gare shi ba amma maimakon ya kyale musu ya karbo in ya karbo ya bamu ya bayar da shi sadaka na'am alaikum salam ya danganta da service din da mutum zai yi to gina wajen wannan akwai iskal saboda gina wajen zai zamanto ya taimaka musu ne akan yin ainihin asalin gundarin sana'a su ta riba to gina wajen yana da mushkila amma alal misali ya zamanto musu kamar ya zamanto musu yana ya zamanto clinic ne wanda zai rinka musu zai samu retainership din su shine zai rinka duba ma'aikatan su kaga wannan babu laifi ko kuma shi driver ne wanda zai rinka tuka su to shi ma wannan watakila min ba'id za a iya halatta masa da yake wanda yake mu'amala da riba ba wai mu'amala da shi mutlakan ba za ta halatta ba yanzu kaga akwai ai abin nan sayyidina Ali radiyallahu anhu Behudi ya dauke shi kodago akan ya shayar da gonarsa a ruwa kowane guga daya zai bashi dabino guda daya kuma ya biya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga dabina kaga ba ai istifsal ba akan cewa wannan shi ba Yahudan yana mu'amala da riba ko baya mu'amala da riba kawai mutlakan aka halatta masa yin wannan saboda ka wanda yake asalin dukiyarsa jullunta a haramun ne idan aikin da zaka yi masa aiki ne wanda yake shari'a ta yadda da shi babu laifi amma in shari'a ba ta yadda da shi ba to shine anan iskal yake wajen insurance shi al'amarin ba a bayyane yake sosai ba saboda ganin ko da yake gaskiya yawanci dai conventional insurance gabaki dai ba za ka hada su da mu'amala da haram ba ba za ka hana su da mu'amala da haram ba tunda dukiyarsu suna shigar da ita ne cikin harkokin riba bond suke saya da treasury bills da sauransu to mu ci gaba na'am
asalis
rukuni na uku
al-ujra
shine ladan da ake bayarwa akan ijara din, ladan da ake bayarwa akan aiki, kamar kudin dinka riga, kamar kudin direba da za a bashi, kamar kudin yasa, kamar kudin gini da za a ba magina. Wannan kudin da za a bayar kamar albashi da za a ba ma dan kodago. Na'am.
Arrabi
na hudu, rukuni na hudu
al-manfa'a
shi amfanin da aka kulla cinikin a kansa, shine kamar dinkin, kamar duba mara lafiyar, kamar ginin, kamar daukan kayan, kamar shayar da ruwan, kamar aski, kamar abin nan din aikin gardener din, wannan ita ce al-manfa'a wannan aikin.
Wa yushtaratu fiha ma yushtaratu fi thamani wal musman
ala al-jumla. To sharadin wa yushtaratu fihi ma ya kamata ya zamanto, ana shaddantawa fihi ma a cikin su biyu da al-ujra wal manfa'a, ma yushtaratu fi thaman abinda ake shaddantawa a cikin farashi da ake bayarwa na akadin ciniki, wal musman da kuma ita hajar da ake sayarwa, fil alal jumla wato a dunkule. Akwai bambanci wajen tafsir, saboda haka menene aka shaddanta a babin ciniki akan al-thaman da al-musman, me aka shaddanta a jumlace, me sharadin farashin kaya, me sharadin abinda zaka sayar lokacin da muka yi ciniki, wayna sharuda muka ambata muayyanan an yakuna ma'luman da tukuna ma'luman a san shi. Na'am, ba muayyan ba, zai iya zama tuwa fi dhimma. In ka ce muayyan ka nuna shi, amma zai iya zama tuwa fi dhimma ka sai abu bashi bai halatta ba. Yawa, to ai kaga baya daga cikin sharadi ya zama to ayyananne ma'luman shi din ne, ai ma'luman ya zama to sananne an san shi. Na'am, mubahan shar'an ya zama to ya halatta a cikin shari'a, ya halatta a mallake shi, mutaqawwaman kuma yana da kima, yana da kima. To haka zalika ba ujira, dole ta zama to tana da kima. Yanzu alal misali haka manfa'a, dole ta zama to tana da kima. Yanzu alal misali kamar misalin da suke bayarwa a cikin littafin fiqhu, zaka iya zuwa ka ce kana so a baka hayar shinshina wannan turaren, a baka wannan turaren ka shinshina shi ka ji ga abin da zaka biya. Kaga a cikin littafin fiqhu suna cewa wannan manfa'a ce wadda take ghayr mutaqawwama, bata da ba za ka iya kimanta ta, bata da kima bisa al'ada. Wannan ana komawa zuwa ga al'urf, saboda haka da urf zai canza, za a iya canza, za ta zama tawa mutaqawwama. Yanzu kamar yanda suke faɗa ko a Japan ne, akwai wani waje garden da za a je a shiga a samu iska naqiya, babu wani pollution a ciki, ka je ka biya kuɗi kai awa ɗaya ga abin da za ka biya, ka zauna kawai ka sha iskar ka fito. To kaga wannan a cikin littafin fiqhu sai su ce wannan ghayr mutaqawwaman ada. To amma a fiqhun zamani yanzu wanda za a yi duk sai a ce wannan ya halatta, wannan mutaqawwam, saboda abu ne wanda yake juyawa tare da al'ada. Saboda haka yanzu da irin inda muke da pollution din nan, inda kamar irin su India, kamar su munan inda muke da pollution, sai a ce a je a yi wani waje wanda za a killace shi, oxygen ce kawai a ciki, pure iska wanda yake za ka shiga ka same ta ka ji lafiya, amma biya ake a shiga, ba wani abu za ka je ka gani ba, ba bacci, ba wani bacci za ka yi, babu wajen bacci, kawai ka je ka zauna ne ka shaki iska, ka shaki iska ka fito ka biya. To kaga wannan sai a ce ya halatta, domin wannan manfa'a ce mutaqawwama, tana da kima, domin abin da yake komawa ya zuwa ga kima al'ada ne. Amma su a da sai su ce ba zai yiwu ba, saboda ba ta da kima, kuma bisa al'ada. Ko a yanzu din ma ai ba a cewa ka je kanti ka ce a baka turare ka shinshina ka ji ga abin da zaka biya, inde ba za, inde kana so a sayar maka, amma ka ce a biya ka dan ka shinshina, wannan sai a ce aklul mali bil batil ne. Na'am.
To wani labarin jota wai ya je ya shinshina buri, ya je da buri din sa wajen mai ga sanawa, to yana ci yana shinshina wanda ya fi shiga,
eh,
sai da zo zai tausi mai namun ya rike shi,
sai ka biya kudin shinshina,
sai dauko dinari da sai ya buga shi a kasa, sai ce ka ji karan, kuna biya
shi ma jin karar da yayi, wato son kudi ba. Na'am. To shine wato dole al-maqud alayhi, abinda ake kulla al-yarjejeniyar mu'amalar ciniki akai, dole ya zamanto mutaqawwaman, abin da yake da kima, kuma wajen kimar abu ana koma zuwa ga al'ada. Saboda haka wajen al'ada kuma za a koma zuwa ga ahlul khibra, wato masana, su za su ce ga kimar abu. Daga cikin sharuɗin maqduran ala taslimihi, ana da ikon a iya miƙa shi. Abinda baka da ikon ka miƙa shi, ba za ka kulla ciniki a kansa ba. To abinda ba za ka iya kulla ciniki a kansa ba, ba za ka iya kulla agadin ijara a kansa ba. To wannan alal jumla kenan. To sannan kuma ta zamanto ya zamanto mubahul intifa, ya halatta ayi amfani da shi, amfani ne na halal. Abin da yake amfanin sa ba na halal bane, ko kuma mallakar sa bai halatta ka mallake shi ba, ba zai iya zamantowa maqud alaihi ba. Abin da yake ba a istikrarin mulkin sa akan ka, kamar ka mallaki abin da yake kamar mallakar giya, giya ba za ta zamanto aiwad ba, ko kuma abin da yake ko kuma manfa'ar ta zamanto ba halattacciya bace, kamar yadda zamu gani, kamar kayan molo, kayan kida, ana mallakar su, ana da iko a bayar da su, amma kuma wannan manfa'ar ba manfa'a ce halattacciya ba. Na'am.
Wa amma ala tafsil,
amma a bisa tafsil abin da yake zai rarrabe, alal jumla ya fada, to amma ala tafsil,
to amma al ujra,
to ita ujra
fiha mas'alatan,
akwai mas'ala guda biyu a cikin kudin da ake bayarwa na haya, al ujra. Na'am.
Al mas'alatul ula,
mas'ala ta farko,
an takuna ma'luma,
dole ne ujrar ta zamanto ma'luma, an santa sananna, ba za ka je ka bayar da ujra wadda take ba a santa ba, khilafan lidhahiriya, sabanin zahiriya, su zahiriya suka ce la, ba sai ta zamanto ma'luma, ba sai ta zamanto sananna ba, za ka iya daukan mutum aiki da manfa'a da ujra wadda take baka gaya masa ba, saboda wannan shari'i da kuke kawowa a cikin ciniki. Ciniki mun yadda dole ya zamanto kan cewa abinda zaka saya ya zamanto ma'lum, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ul gharar, amma wa ya ga muku ijara ciniki ce, sai dai ku ce qiyas, wal qiyas kulluhu batil, su hujjan zahiriya kenan. Dan haka suka ce da ma za a ce al ijara tayi kama da al bai, saboda ta fuskar qiyas, to a qiyas din ma akwai bambanci, saboda mutum suka ce mutum wanda yake da zaka iya daukan sa ko dago, zaka iya ijara akan sa ko, amma zaka iya saida shi, zaka iya saida shi ba, saboda kaga akwai bambanci qiyas ma alfari. To da ma a ce za a yi qiyasin, ya nuna kan cewa ciniki daban yake da ijara, in ma da kiyasi daidai ne, to kaifa ma ballantana kuma ma kiyasin ma ba daidai bane gabaki daya, in ma da an yadda da kiyasin ma bai yadda ba, to ballantana kuma gabaki daya ma ba yadda da kiyasin ba. Wannan shine argument din zahiriya, kamar yadda Ibn Hazm ya faɗa a cikin muhalla, amma wannan ghairu sahih, saboda na farko kiyasin ciniki, kiyasin ijara akan ciniki kiyasi ne sahihi, amma wannan surar da suka kawo bata rusa wannan kiyasin ba, dan ka dauke kodagon mutum wanda yake yantacce, wannan bai nuna kuma kan cewa ya halatta ka sayar da shi, saboda akwai bambanci tsakanin manfa'a da raqaba, akwai bambanci tsakanin manfa'a da raqaba, saboda abinda ijarar ta zo akan sa ba shine cinikin ya zo akan sa ba, ijara ta zo akan manfa'a ne, shi kuma sayar da bawa ya zo akan raqaba ne, saboda haka wato mahallin kowane ɗaya daga cikin akadin daban ne, don haka din sun saba, wannan bai nuna kan cewa bai inganta ai kiyasin ɗayan akan ɗayan ba. To sannan kuma dukkan abin da yake, me yasa ne aka sharɗanta sanin al-maqud alaihi ya zamanto an san shi? Me yasa aka sharɗanta cewa idan zaka sayar da abu, abinda zaka bayar da abinda zaka karba dole ya zamanto sananne? Menene illar? Mecece illar? Al-gharar, me yasa ba a san al-gharar? Na'am? A kauce ma dispute, rigima. Dai kenan. In aka din da aka samu gharar, jahala, shi yasa suke cewa al-jahala al-mufdiyatu ila an-niza'. Rashin sanin abinda aka kulla ciniki a kai wanda yake kaiwa ya zuwa ga saɓani, ɗaya kenan. Na biyu kuma fa, algharar wa yake cuta 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 aklul mal bil batil a cikin garar akwai aklul mal bil batil to idan ya zamanto ujira ba a santa ba duk wannan ba za su shiga ciki ba ka zo kai wa mutum aiki sannan baka san abin da zai baka ba ko ba za ku yi rigima ba saboda haka duk illar dake cikin garar ta zo a cikin ijara da take cikin bai'ul garar ya zo a cikin al ijaratu bil majhul saboda haka sharɗanta ujira ta zamanto ma'luma wannan sharadi ne wanda bai kamata a yi sabani a kansa ba na'am na'am eh
ka
tafi yayawa ba su ake motsa eh wannan wata ruga mara ya ce zai zuba sai ga majari ya ka tuku ne zai ga ma'azin da za ka bashi to wannan ai ana koma zuwa ga urf bisa al'ada akwai urf wanda yake ya gudana wanda yake sai ya zaman tukan cewa kamar wannan ya wadatar akan rashin sani din alaikum salam na'am ya barka da Allah ya barka da Allah na'am in yawanci wato ka'idar shari'a an akai irin wannan rigima sai a koma abin da ake cewa ujratul mithl akwai wato ujrat tamka irin wannan aikin nawa ya kamata a biya ujira to kuma wajen kaddara ujratul mithl ana kowa ya zuwa ga ahlus sana'a ma'abuta wannan sana'ar sai a je a same su suna da kungiyar a daidaita sahu bisa al'ada idan aka yi aka dauki mutum daga waje kaza zuwa waje kaza nawa ya kamata a biya in aka fada sai a bayar in dai kana so ka fita daga cikin haƙi haka zaka ce masa to in ka ce masa kuwa to aje ka zo mu je wajen kungiyar ku su fada yace a'a ni na kyale ka ka tafi na barka da Allah to gara ka dauko ne a dazun saka bashi dan yi barka da Allah ya tafi ka da haƙi Allahumma illa idan kana ganin kan cewa ya cuce ka to ka iya cewa kai baka tunda kai ba za ka je ba to kai za ka je wajen su kungiyar sai ka je ka tambaye su no ya kamata a biya in aka fada shikenan kudin sa yana nan ka ce to duk lokacin da ka gana ma ka zo kara in baka in kuma har shekara ta baka bayar ba ka bayar da shi sadaka ta tafi gare shi na'am
malam kamar wannan zai koma kamar shi mutum idan ransa ya karanci ne wani ya san ya isa ba sai ya tambaye nawa ake bayarwa ba in ya san a zuciyarsa in ya je an aje shi ko kamar irin masu gyaran takalmi ko yan kamfarci kawai zai dauko ya bashi misali amma mutum ya san shi bai isa ba kawai zai tambaye nawa ake baka da nan zuwa can
to wannan wannan shine ai muhaba din zaka yi masa muhabati kawai ka san cewa kai dai kai niyyar ka bashi ne ka kyautata masa to wannan ita ce mas'alar to zai kawo misalai misalai akan ma'lumiyatul ujra sharadin ya zamanto ujra an santa akwai abubuwa akwai suwar waɗanda suke zamantowa kan cewa ba a san ujrar ba amma an yadda da ijara ba a santa ba akwai jahala a ciki amma aka zo aka yadda da ita to shine waɗanda zamu to sannan dangane da ujira ku sani kan cewa bisa al ujira zata iya zamantowa wato kudi zata iya zamantowa mithli shine kamar abinci wanda yake da tamkarsa kamar ka bamu mutum abinci a maimakon kudin hayar da ya bayar kuma za ta iya zamantowa ita kanta ujirar ta zamantowa wata manfa'ar ce maimakon wannan manfa'ar da ka karba kama alal misali mutum ya baka hayar gida da sharaɗin kan cewa kai kuma abin da za ka biya shi shine za ka bashi hayar kantinka duk da yake hanafiya sun hana sun ce wai riba za ta iya shiga amma wannan ba riba wuyi ba ne wala a'il illa riba amma wannan aljumhur sun yadda da shi kuma akan sa mi'yar din ayofi ma na mu'amalat na mu'assasat maliya al-islamiyya akan ta suke zai iya zamantowa kan cewa wata manfa'ar ce to kuma akan wannan shine suka gina abinda yanzu ake yi na BOT build operate and transfer ka gina gida a ka bayar da shi haya, sannan idan ka gama ka mayar ma da mai filin sa. Kamar yadda nake na taɓa baku labarin wani wani wanda na sani ya je haɗa kai da waɗansu masu kuɗi, suka samu ƙasa a kusa da harami na Makka, suka gina gida hawa wajen goma, suka yi kwangil, suka yi alƙawar, suka yi yarjejeniya kan cewar za su yi amfani da gidan na shekara 15. Saboda haka ujirar na shekara 15 abinda za su samu na wannan shine abinda za samu na wannan shine kudin ginin da suka yi da ribar su akan wannan. To kaga ujira din ta zamanto amfanin da suka yi, manfa'ar da suka samu na wannan shine ujirar da suka samu daga wajen shi mai gidan, da kuma kan cewa daga baya za su bar masa. Saboda haka abinda suka bar masa shekara 15 da suka yi amfani da kasarsa shine kudin ginin, kaga ayin ne da amfanin da suka yi na wannan shekarar, da kuma bar masa wannan ginin gabaki daya a sauran shekarun shine duk a maimakon ujirar da suka yi na shekara 15. Saboda kaga ujirar ta zamanto tana da juz'i daban-daban.
Gairu ma'lum.
Eh? Duk ma'luma. Me ya gairu ma'lum?
Kafin lokacin da suka yi abin yawa su kurin, suka ce za su
yanzu suka yi cewa ya ga fili na. Idan kun gina ku yi amfani da shi shekara 15, sannan da filin da abin da ke ci gaba ki da ya dawo mallaka ta. Saboda haka kaga ujirar da ya ba su ta shekara 15 din nan, abin da za su biya shi shine kudin ginin da suka yi, tunda ginin daga baya zai zama tunasa da amfanin da hayar da za su ba mu waɗansu. Kun samu mutane kun ba su haya, ba ku samu mutane kun ba su haya ba, ni dai na ba ku fili shekara 15. In kun ga dama ku kama ku kulle shi, in bayan shekara 15 ku dawo min da gida duk akan kudin hayar da na ba ku yin shekara 15. To daga kaga ujirar ta zamanto tana da juz'ai, ga juz'in gini, ga juz'in yin amfanin hayar da za su yi wannan manfa'ar ta shekara 15, sannan kuma ga ci si transfer ginin gabaki daya zuwa gare shi. To shine abun nan din BOT, build, operate and transfer, kamar yadda gwamnatoci suke yi. Wanda gwamnatoci suke yi a wannan shekara 99 da suke faɗa wa yadda cewa sun baka fili ne daga baya sai ka jaddada. To insha Allah za mu tsaya anan sai mu ɗauki misali amsila ɗin in muka dawo bayan salalar asar. Akwai sanarce da za ku yi a Malam Ismail, kuna da sanarwa? To za a koma in muka dawo, saboda nan an ɗan takura, za mu koma library bayan salalar asar a can a ɗakin taro karfe 4:30 insha Allah. Ko da kwata? 4:15. 4:15. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta.